gudunmuwar da koyarwar addinin musulunci za ta iya badawa dangance da yakar, dangance da yakin taɓarɓarewar rayuwar al'umma musulmi a yau, ko in ce gudunmuwar da addinin musulunci koyarwar shi take badawa dangance da yakar koma baya na rayuwa da aka samu a yau ta ɓangare daban-daban. Kenan a nan wurin muna so mu yi bayani ne dangance da abin da ya shahi irin gudunmuwar da ɗabi'unmu na addinin musulunci idan muka yi riko da su, gudunmuwar da za su bada dangance da yakar koma baya da aka samu na rayuwa ta ɓangare daban-daban a cikin duniyarmu ta yau. To, kenan wannan maudu'i idan muka dibe shi, tabbas ana iya a ce a lalle yana da amfani a wagar rayuwa da muke a yau, saboda mi duba ya zuwa matsaloli da al'umma take fama da su waɗanda suke da huska kala-kala. Taɓarɓarewar rayuwa ko kuma koma baya da aka samu cikin rayuwa al'umma musulmi ba hu ɓangare ɗaya ba ne, ba ɓangare biyu ba ne, ɓangarorin suna da yawa. Abinda ya shahi halayya nagari waɗanda aka sanmu da su da a matsayinmu na musulmi, abinda ya shahi zamantakewa tsakaninmu da ƴan uwanmu musulmi, abinda ya shahi tarbiyya wadda ita ma mun san an samu koma baya ƙwarai da gaske, da kuma abin da ya shahi shi kanshi gudanar da addinin shi da kanshi da ibadar ita da kanta, abubuwa ne da dama ƴan uwa wanda a yau in muka diba sai mu ga koma baya aka samu ƙwarai da gaske. To tabbas idan ku za mu dage mu yi aiki da koyarwarmu ta addinin musulunci, tabbas waɗannan abubuwan da muka koya a cikin musulunci wallahi suna iya su dawo da yadda muke a da, yadda rayuwarmu take a da, yadda aka sanmu da alasan barka ta kowane ɓangare. Akan haka ne, ba tare da ɓata lokaci ba, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu amfana da abin da za mu saurara. Muna roƙon Allah kuma ya tabbatar da ladan da waɗanda suke zama domin sauraron waɗannan karance-karance da kuma mu da muke ƙoƙarin gabatarwa. Allah ya taimake mu gaba ɗaya, kuma Allah ya tabbatar mana da ladanmu. Insha Allah ta'ala, da farko muna iya mu ce tabbas gyara yana cikin addinin musulunci. Gyaran da ake nema na al'umma tabbas yana cikin addinin musulunci, domin addinin nan namu na musulunci shi kaɗai ne yake iya tinkarar waɗannan koma baya da aka samu a cikin rayuwarmu a yau, domin shi ne addini ɗaya-ɗaya wanda aka gina shi a saman kan ɗabi'u nagari da kuma koyarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Mu fara da ɗabi'u wanda Al-Qur'ani mai girma shine ya koyar da mu waɗannan ɗabi'u. Mun riga mun san kuma cewa Al-Qur'ani maganar Allah tabaraka wa ta'ala ce, ashe duk halin da al'umma za ta shiga ciki wallahi idan za ta koma saman kan maganar mahaliccinta dangance da neman gyara, to tabbas za a samu tsira, kuma kowata irin lalacewa aka samu to za ta gyaru bi iznillahi ta'ala. Al-Qur'ani ya sanar da mu cikin ayoyi da dama, ayoyi daban-daban, dangance da me ya kamata mu yi domin gyaran rayuwarmu a matsayinmu na musulmi. Haka kuma sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ma ta karantar da mu menene ya kamata mu yi domin gyara ɗabi'unmu da kuma halayyarmu da kuma gyaran rayuwarmu a matsayinmu ta al'umma musulmi. Haka in muka diba dukkanin tarihi dangance da addinin wannan namu da kuma manyan bayin Allah wanda aka yi a can baya, muna tabbatar da cewa lalle addininmu na musulunci shine yake daidai da wannan lalacewar da rayuwa ta yi a yau. Domin in za mu yi aiki da halayyan manyan bayin Allah da suka gabata, kamar yadda na ce cikin tarihinsu, in za mu ɗauki darussa daga rayuwarsu da Alƙur'ani da kuma hadisi, kai za mu iya shayo kan duk wata matsala da muke fama da ita a yau. Ta hanyar mi ruƙo da kyakkyawan ɗabi'u wanda waɗannan abubuwan suka karantar da mu, irin haƙuri a cikin rayuwa da kuma haƙuri da juna da kuma dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala dangance da dukkanin wani abu da zai samu bawa, da kuma yarda da juna da yi ma juna amana, da kuma ƙoƙarin haɗin kai tsakaninmu mu al'ummar musulmi gaba ɗaya. A kan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya ku musulmi ku riƙo da hanyar Allah ku dukanku gaba ɗaya, ku saki dukkanin wata hanya ku koma ga hanyar Allah ku yi riƙo da ita. Wala tafarraqu, kuma kada ku raba kawunan, kada ku bari a samu rabuwar kai tsakaninku. Haka kuma ga abubuwan da ilimi ya karantar da mu, ilimi in nace ilimi anan ina nihin ilimin muka na ɓangarori daban-daban, ilimin muka na addini, ilimi na rayuwa, ilimi na halayyar ɗan adam, ilimi na tarbiyya, ilimi kala-kala, ga sunan su ma waɗanda addininmu na musulunci ya amince da su, bal ya yi mu nuni cewa mu je mu koyi irin waɗannan ilimin muka. Haka in muka yi riƙo da tattaunawa da juna da kuma fahimtar juna, domin ita ce hanya ɗaya-ɗaya wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shugabantar sahabban shi da ita, tattaunawa. A kan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa washawiruhum fil amr, ya kai annabi idan wani abu ya bujiro, wani lamari ya taso a cikin rayuwarku, to ishawara da sahabbai, ishawara da mutananka, ka ji menene ra'ayinsu. Ashe addinin musulunci ba irin addinin bane wanda yake ba shugaba me ake cewa sandan iko, wanda in ya buga ta ba wanda ya isa ya mishi magana. Allah annabi mu ba haka ya kasance yana yi ba, shawara yake da sahabban shi. Akan shi ne ma a wani wuri Allah ya ce wa amruhum shura bainahum, su annabi da shi da jama'an shi in ka bibiyi lamarinsu sai ka iske kullun shawara suke yi tsakaninsu, shawara ce tsakaninsu. Ashe anan in za a tattauna da juna kamar yadda ake faɗa, kuma za a samu bakin zare na kowace matsala. Haka kuma da ƙoƙarin riƙo da shari'anmu ta musulunci, waɗannan su ne abubuwa kaɗan daga cikinsu waɗanda in yau za mu koma saman kansu tabbas za mu daidaita, kuma za mu samu bakin zare dangance da matsalolin da al'umma take fama da su a yau ta musulmai. Waɗanne ne matsaloli waɗannan wanda muke magana kansu? Na farko, yaƙanmu da aka yi, aka ci galaba a kanmu dangance da addininmu da kuma al'adunmu da aka sanmu da su na da, sai zamanto a yau muna nisantar addinin kuma muna nisantar al'adun namu. Mu ba mu zama ba Turawa, kuma mu ba mu tsaya ba saman kan al'adunmu domin mu yi riƙo da su don wataƙila mu samu ci gaba. A'a, sai aka yaƙe mu da addinin namu da duka al'adun, da kuma faɗace-faɗace da aka tilasa ma al'ummarmu a cikin gida wanda muke fama da su a yau, da kuma ɓata huska addininmu na musulunci da aka yi. Ana kwatanta addininmu a matsayin cewa shi ne addini wanda yake haddasa rigima, shi ne addini wanda yake sawa a yaƙi mutane ko a kashe mutane. Waɗannan duka su ne matsaloli da kuma fama da talauci da al'ummarmu da take yi da kuma ci baya da aka samu na bangaren ilimi da ma bangaren tarbiyya da sauransu. A kenan waɗannan koma baya su ne muke magana, wanda a yau idan za a yi riko da waɗancan abubuwa da na zano, to za a samu gyara na bangare masu yawa. Wannan kuma sai mun yi dogaro da mi da imaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala, kuma sai mun lillimka ayyukanmu da muke yi dangance da al'ummarmu, da kuma kowa ya yi ƙoƙarin ba da gudunmuwa domin ci gaba da kuma kawo sauyi a cikin tawaga al'umma tamu. Da farko, bayan waga matashiya, muna so mu ji waɗanne ne koyarwa na addinin musulunci, waɗanne ne ɗabi'u wanda addinin musulunci ya karantar da mu su, wanda kuma a yau inda za mu fito mu yi aiki tsagwaro saman kansu, to za mu shawo dukkanin wata matsala da ka sani, kuma za mu dawo a matsayinmu na musulmi irin na da, wanda suke aiki domin Allah kuma suke samun ci gaba a kowane ɓangare. Ga sunan kamar haka. Na farko, malai ce abinda ake kira alƙiyamul islamiyya, alƙiyamul akhlaqiyya. Waɗannan ƙima ta halayyar ɗan adam, ƙima wadda aka san musulmi da ita tun zamanin da, wasu ɗabi'u ne masu kyau wanda aka san musulmi da ita tun zamanin da, waɗanne ne? Irin su ruko da gaskiya, misali. Domin a yau in muka diba, sai mu ga wanga ɓangaren yana fama da rashin lahiya ƙwarai da gaske, abinda ya shafi ɓangaren ruko da gaskiya. Domin mutane sun yi nisa, ya zamanto gaskiyan nan ta koma kala-kala. Akwai gaskiya irin ta addinin musulunci, kuma akwai gaskiya irin ta mutanen zamani, akwai gaskiya irin ta kaza. Ya zamanto an rarraba gaskiya ɗin, alhali dukkanin wata gaskiya wadda ba ta addini ba, to ta koma ƙarya kawai, ba gaskiya ba ce. Ma'auni guda ya kamata mu ɗauka shi ne addininmu na musulunci, menene ya kirawo a matsayin gaskiya, kuma sai mu yi riko da ita domin samun tsira kawai. Amma duk wani koma bayan haka, duk wani dubara da za a yi, duk wata hikima da za a yi, amma gaskiya fentir a lullube ta, ko ko a yi mata jiruwayi da kaman wanka, kuma a ce wai ba ƙarya ba ce, to wannan tabbas baya kai mu ko'ina, kuma ba shi ba ne abin da addininmu ya ce mu riƙe da shi. Domin addininmu yana so ne mu tsaya da gaskiya gundarinta, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya zame mana darasi akan ɓangaren abin da ya shafi gaskiya. Domin annabi an san shi da wannan, hatta da Yahudawa kansu sun yi mai shaida akan haka, waɗanda ma ba musulmi ba ne, da gaskiya da kuma amana. To kaga wata matsala ta biyu ita ma ga ta nan, ita ce abinda ya danganci abinda ake kira amana. Domin a yau ɗin kadiba cikin al'ummar tamu, abin sai dai a ce an gode Allah alhamdulillah, amma amanan nan akwai matsaloli. Nan ma muna buƙatar gyara, muna buƙatar mu koma mu yi koyi da irin yadda shugabanninmu suka yi na addinin musulunci da ma annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku, ɓangaren halayya da ɗabi'u na ƙwarai, wanda na ce bayan gaskiya da amana, to kuma sai yin rahama ga mutanen da muke tare da su. So da yawa za ka iske Allah tabaraka wa ta'ala ya maka hali a matsayinka na musulmi. Wani irin hali? Kai dai kana da abubuwan da ka fi ƙarfinsu. Misali, wani ya fi ƙarfin abinci, wani ya fi ƙarfin kaza, ga sunan abubuwa da yawa. Amma kuma mi? Sai kowa yana rayuwa irin ta ni kaina na sani kawai, banda ni da iyalina babu wanda na sani barin ta, na har in ji tausayin shi ma ko in taimake shi ba ruwa na kawai. To wallahi wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce, wannan abu ne wanda ya same mu daga baya, amma a can da wallahi mutanenmu ba haka ba suke. Abinda zai baka mamaki, al'ummarmu ta zamanin da, musulmai wanda suka rayu a zamanin da, kakanninmu da iyaye, ba su yi karatu na addini mai zurfi ba, amma kuma sun fahimci addini tun can zamanin da. Saboda me? Ba sa samun abin duniya, ga ƴan uwansu a zamne suna wahala ko ba ba su ci abinci ba kuma mutun ya tattare ya ce kawai kanshi ya sani ya cinye shi kadai wallahi ba su yi hakan suna kokari har kullun taimakekke ne ya juna har kullun a ruha mu kai a ruha mu juna asiri a tahi tare a gudu tare a tsira tare kai akwai mutane waɗanda a cikin al'ummar mu cikin iyaye da kakanni waɗanda an san su da kyauta kyauta wadda take a yau ka samu me yin irin ta sai an bincika ba a cewa babu amma sai an bincika saboda ni domin tausayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu a cikin ransu in suka ga wanda ba ya da shi suka ga wanda ba ya da hali wallahi ba sai an cewa na bada ba tausayin shi suke yi kuma za su mishi kyautar da a nan garin nan maradi akwai wani mai kuɗi da aka yi ana ba da labarin shi wallahi in ya ga mutun ya bashi tausayi ta yake ma ɗan ƙasa da ɗan gewo ɗan gewaye da shi wannan mutumin a kira mishi in mutumin ya zo ta yake mishi ta yake musu baraku gani a mishi kyautar da sai yayi kuka kafin ya iso yake ga musa zan mishi kyautar da sai yayi kuka kuma wallahi fi'lan haka dan mutumin ya ga dama ya baka takardun gida da kilan shi bila guda kyauta ya ce je ka shiga to ka gani da yawa ko sun yi kuka aka sai a bashi kyautar kuma sai yayi kuka kafin ya gusa ka gani wannan me ya kawo haka tausayawa da rahama zuwa ga wanda yake na ƙasa da kai kuma wanda bai kai halinka ba alhali kai in ka bashi kana da dama kai haka kuma ba zai sa dukiyar ka ta rabu ba domin kyauta ba ta kawo talauci sai dai ga wanda bai gane ba shi yake tsoron haka amma mai badawa wallahi baya talauci sai dai dukiyar shi ta karu akan shi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa a duk rana da sassafe lau akwai mala'iku biyu suna saukowa guda yana addu'a ga mutumin da yake yana ba da dukiyar shi ga wanda ba su da shi guda kuma yana addu'a ga mai dukiyar da kullun kokarin matse kayan shi yake dan kar ya rasa kuma bai taimaka ma mutane na farko yace yake cewa Allahumma iti iti mumsikan talafa ya Allah na roke ka duk wanda yake rowa yake hanawa Allah kara masa talauci nabi kuma yace Allahumma hati hati mumsikan khalafa Allah ina roƙonka duk wanda yake taimakawa yake badawa ga al'umma annabi wanda ba su da shi yake taimakon su Allah kara mai dukiyar shi kuma fi'lan haka ne duk masu kuɗi waɗanda zaka tambaye su za su baka wanga bayani musamman wanda Allah ya musu kyauta da baiwa ta badawa zaka iske su da kansu za su baka labari duk lokacin da suka bada wallahi Allah sai ya maye musu da gurbin wannan kyauta da suka bada bal sai sun samu fiye da haka abinda suka bada din to kenan wannan tausayawa da wannan rahama ita ma abu ce wadda take da ƙwarai amfani a cikin rayuwarmu wadda kuma a yau mun yi nisa da ita dalilin shi abubuwa da yawa suna faruwa dalilin mun yi nisa da wannan ɗabi'a mai kyau ta addininmu na gaba shine adalci babban magana yin adalci a cikin rayuwa wannan ita ma ɗabi'a ce koyarwa ce ta addinin musulunci wadda ta zama wajibi akan kowane musulmi ya riko da ita mai shugabanci ne magidanci ne mai kasuwanci ne mai ma'aikaci ne cikin komi kake ya kamata a ce ka yi riko da adalci kai da kanka ma kama kanka adalci kuma kama wanda kake tare da su ko ko wanda kake aiki karkashin su akan haka adalci ya zamanto abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi ya yi magana a saman kan adalci cewa shi ya har inni haramtu zulma cikin hadisi kudusi ne Allah yake cewa ni na haramta ma kaina zalimci ni da na halicce ku ni kaina na haramta ma kaina ba na zalimci kuma na haramta ma kaina waj'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalimci a tsakaninku ku bayina haramu ne akan ku gaba ɗayan ku kowa wanda ya zalimci ya aikata haramu ashe anan adalci ita ce hanya wadda take idan da za mu yi riko da ita a cikin addininmu to bangare da dama na matsalolin al'ummarmu da nan ma an samu mahuta a kan shi abu na gaba shi ne abinda ake kira al-ihsan ma'ana ihsani kenan kyautatawa zuwa ga mutane wannan ko ya bambanta kamar da tausayawa da muka ce ɗazu ita kyautatawa ko da mutum yana da shi misali wani ne ke aiki karkashinka kana biyan shi yana da albashi na musamman kaga dai yana da abin da zai dogara da shi a cikin rayuwar shi wajen neman abinci amma kuma yana da kyau a ce lokaci zuwa lokaci wannan albashin da aka samu bashi to a hada mishi kuma da wani abu wata kyauta ta musamman wannan a da aka samu haka amma yanzu in ka diba sai kaga abubuwan kusan sun zamanto akasi ko kuma kishiya haka saboda mi an kai wurin da mutum in yana aiki a karkashin ka a yau so da dama kokari yake ma shi kar a ga cewa yayi wani abu na ci gaba balantana a zarge shi ba a kyautata mishi ba amma abin da yake samu ma kokari ake a yi lissahi a yi mishi sirri na musamman a gawai wannan kaya da yake sa ko kaza da yake anya ba sata ba yake to ina magana take ba a mishi kyautatawa din ba da aka samu alhali mutanen mu na da iyaye da kakannu da suka rayu a baya wallahi kyautata ma mutum suke yi kunya ma kake yi a ce wani din yana karkashin ka yana aiki amma baya ci gaba kuma baya da komai dalilin shi yasa zakka ce in ta samu kaga an kiraye su an ba su banda ma zakka akwai kyauta ma ta musamman musamman in wani aihuwa aka samu ko wani aure ko kuma suna haka da sauransu kaga an kiraye su mutanen ana kyautata musu to wannan kyautatawa koyarwa ce ta addinin mu kuma tana daga cikin halayya nagari wanda a da su ne ake riko da su ake riko da su kuma shi yasa kaga da babu matsalolin da muke da su a yanzu abu na gaba at-tawadu menene tawadu rishin jiji da kai rishin girman kai wanda a yau sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabo amma in ba haka ba mafi yawan mutanen mu sun dauki wannan dabi'a ta mi in ina da shi ko kuma in ina da ni wani ne ko ina tamaka da wani abu to tilas ni ma a gane ni wani ne ko kuma ni wani ne ina tahe ina girman kai ina tahe ina abubuwa waɗanda suke gwada ni mai alfahari ne a cikin rayuwa alhali mutane addinin mu na musulunci bai karantar da haka ba wani mai alfahari ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in magana alfahari za a yi babu shi wa yake da matsayin shi a duniya gaba ɗaya tun farko har ƙarshe babu mai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya kasance yana rayuwa in tamaka za a yi shi ne ya kamata ya yi tamaka in abin tamaka ake yi domin yana da abin tamaka ɗin amma kuma bai yi ba sai ya yi mi ya kaskantar da kanshi yake tare da mi yake tare da rayuwa wadda take ba irin rayuwa ta alfahari ba rayuwa dai ga ta nan wadda ita dai rayuwa ce matsakaiciya ashe akan haka annabi ko abun koyi ne a gare mu tunda ko haka ne to duk matsayin da Allah ya baka duk kudin da Allah ya baka duk irin tushenka da asalinka wannan tamaka da haka a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuskure ne ba daidai bane domin mi Allah ya ba mu labari cewa bayin shi nagari ba su irin wannan tamaka ba su yi irin shi sai dai mi sai dai su kaskantar da kansu a ko'ina in ma akwai abin tamaka nike gani ba kai bane zaka fito ka ce ni ke da kaza ko ni nayi kaza in ya kai a faɗi akwai mutane suna nan kuma za su ba da labari a ko'ina kake kuma za a san kowane ne ashe bai kai ba a yi alfahari da wasu da tamaka saman kan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake bada ba dubaraka bace kai din ma ba a yi shawara da kai ba da za a baka kawai sai ka ga abin ya zo to wannan su ne halayya waɗanda suke nagari don shi ne ma ya fara zana mana na farko halayya waɗanda suka danganci kima wanda ta danganci halayyar ɗan adam ko kuma koyarwar da ta danganci halayyar ɗan adam wadda addinin musuluncinmu ya mana gaskiya amana tausaya ma juna yin adalci da kyautatawa da kuma tawalu'u menene tawalu'u rashin ɗaukaka kai a cikin mutane abu na gaba malai ya ce shi ne alƙiyamul hadariya tilas al'ummar mutal musulmi mu ɗauki shi ma wanga ɓangaren wanda koyarwa addinin mu ce wanda kuma a yau shi ma mun yi sake a saman kanshi da yawa wani ɓangare ne kima wadda ta shahi wayewar mu a matsayin mu musulmi, akwai wayewa ta addinin mu ta musulunci ko in ce civilization namu na Islam na musulunci. Ashe ko tunda haka ne mu san da cewa addinin mu na musulunci ya shine addini na farko da ya tabbatar da abin da ake kira yanci. Yanci addinin mu na musulunci ya fara kawo shi. Saboda me? Duk waɗannan abubuwa da kake ga yau ana magana kansu, ana labari cewa yanci ne, yancin yaro, yancin mace, yancin wane ne, abubuwa ne waɗanda ana haɗin su ne, amma bayan su kuma ba gaskiya bace ake karewa, akwai manufa da ake nihi a bayan su. Amma ko addinin mu fa, addinin mu baya da wata manufa sai dai ta gyara da kuma neman zaman lahiyar al'umma. In muka ɗauki yancin mata da ake magana kanshi, wani addini ya kawo yancin da addinin musulunci ya zo da shi? Babu. Mace tun tana ai karama tana saman kan nauyin babanta, in ta balaga ta kai aure ta karkashin mijinta take, nauyinta a kan shi yake. Radda ta mijinta ya rasu tana da ɗiya, in miji ya rasu nauyinta kuma a kan ɗiyanta yake. Haka ne lamarin yake. Ashe ita babu ma magana ta yi wahala, a barta ta yi wahala ko ta je ta yi noma ko ta je ta yi kiwo ko ta yi kasuwanci, wannan babu ma shi. Ko zamanta ta yi, addini ya tabbatar mata da rayuwa wadda take ingantacciya kuma mai kyau. Haka an muka ɗauki ɓangaren abin da ya shafi yara, addinin mu na musulunci ya karantar da mu cewa yaro yana da ƴanci kuma yana da haƙƙi. Saboda me? Tilas a matsayinka na uba, in kana da ɗa, ka ba shi ci da sha da sutura da komi, wannan wajibinka ne. Kuma tilas ka yi mishi tarbiyya wadda take tarbiyya ta gari. Akan haka babu saɓani a dangance da malaman addinin musulunci cewa wanga ƴancin yaro ne. Kai dukkanin waɗannan abubuwa da ake magana ana faɗi ne kawai, amma a gaskiyar lamari addinin mu ya riga yi wannan duka maganganun da ake yi, ya sanar da mu komi akan haka. Ashe ƴanci na ɗan adam a jumulce addinin musulunci bai yi wasa da shi ba, kuma ya karantar da mu cewa duk ɗan adam yana da ƴanci. Akan haka ne ma ya ce wa laqad karramna bani adam. Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani ya ce shi ɗan adam da muka halice shi mu ne muka karrama shi. Duk ɗan adam yana da daraja wadda take maɗaukakiya a wajen Allah. Don Allah tabaraka wa ta'ala da ya halice shi ya ce mu ne ma muka zaɓa mai sifa wadda take tafi kowace siffa kyawu a cikin duniya. Ashe wannan na farko kenan, wayewa wannan ta ɓangaren ƴanci addinin mu na musulunci ya karantar da mu. Kuma ya kamata a ce a matsayin mu na musulmi mu daina kaskantar da kanmu ta hanyar mi ɗaukan koyarwa wadda take ta wasu al'ummu wanda su kansu ba su da alƙibla. Mu saki addininmu mu koma wani wuri wai tunanin cewa zaton cewa wataƙila can ne mahutar take, alhali kuma muna ƙara labta ma kanmu aiki ne domin ba mu da mahuta a nan wajen. Mahuta tana nan ɓangaren na addinin namu. Abin da ya shahi abu na biyu shi ne at-tasamuh. Mene ne at-tasamuh? Yahiya, yahe mu juna. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda ya buga misali, wanda misalin da ya fi kowane a wanga ɓangare. Domin mi so da dama Annabi sallallahu alaihi wasallama an cuce shi, kuma yana da dama yayi roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko azaba ma mutumin ko mutanen da suka cuce shi abin ya same su, amma a ƙarshe ta ke yahe musu. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake. Ashe Yahiya ita ma tana daga cikin koyarwa addinin mu wadda sanni ne muka yi mata nisa, alhali a can da musulmi na zamanin da suna riko da ita kware da gaske. A yau mako inda za mu koma mu ɗauki Yahiya mu dinga aiki da ita a cikin rayuwarmu, to wallahi abu da yawa za mu yi magani shi ma ta wannan ɓangare. Abu na gaba al-musawat, daidaito, cewa dukkan ɗan adam mutum ne kuma mai daraja. Babu batun cewa saboda ni ina da kuɗi, misali wancan talaka ne baya da kodala, to ni na hishi ƙima kuma na hishi daraja. Wannan a wani wuri muka samo shi, amma wallahi ba addinin musulunci ba ne. Musulunci bai taɓa fifita wanda yake mai kuɗi ko ko wani abu daban ya fifita shi a saman kan talaka. musulunci bai taba fifita mutumin da yake mai ilimi a ce shine mutum kuma tal jahili a ce ba mutum bane. A'a, wannan dabi'u ne na ce wanda daga baya ne wata koyarwa ta zo ta koyar da mu haka. Yan jari hujja waɗanda su a wajensu in kana da abin duniya kai ne mai magana, in kuma ba ka da shi ba ka da shi. Wannan ku ba ɗabi'a addini ba ce, mu ne muka rungume shi ta hanyar mi ruɗuwa da kuma yaudaranmu da aka yi, sai muka rungumi wannan muka saki koyarwa ta addini. Kenan ya kamata mu koma saman kanmi, saman cewa mu duka ƴan uwan juna muke, mu musulmi, kuma cikinmu babu wanda ya hi wani a cikinmu, kawai sai dai in ɓangaren tsoron Allah ake magana. Wanda ya hi ka ibada, ya hi ka bauta ma Allah, to wannan ya hi ka a wajen Allah. Amma ɓangaren mutuntaka a matsayin shi na mutum, to duk ɗaya kuke, da kai da shi duka ɗaya ne. Abu na gaba, kamar yadda na ce shura, sai mun koma shawartar juna da kuma neman ra'ayin juna da kuma tattaunawa dangance da abubuwan da suka shafi rayuwarmu. Abu na gaba, sai mun koma mun rungumi ilimi, domin cikin al'ummar tamu ilimi ya mana karanci da yawa, ya mana karanci sosai, musamman in muka diba ɓangarori waɗanda suke a yau. Ana buƙatar musulmi ƙwarai da gaske a ce suna da ƙwarewa a saman kansu, wanda kusan a ce ma babu musulmi a ɓangarorin. Alhali muna da ƙwaƙwalwa, kuma muna iyawa duk wani karatu da ka sani da ake koya shi, kuma muna iya zuwa mu je mu karanta kuma mu yi shi. In kuma muka yi, to taimaka ma kanmu zamu, domin mi ko ba komi, wanda yake da ɗaki mai ɗaki shi ya san yadda yake mai ruwa ake cewa. Ashe in muka yi, mu muke iya hudda ma kanmu, muke iya kera ma kanmu da kuma kirkira ma kanmu abubuwa na ci gaban rayuwa, wanda a yau muna buƙatar su ƙwarai da gaske. Ashe ilimi muna da nan ma rauni ƙwarai da gaske, kuma ya kamata a ce mu koma gare shi domin mu sake mu karatu sosai. Abu na gaba, mallam ya ce aiki. Wannan tabbas shi ma akwai matsala wannan ɓangare, domin mi yau muna cikin wani lokaci wanda an ruɗe al'ummar musulmi kuma an yaudare mu saman kanmu daɗin duniya, cewa kowa ya fara aiki. In ka fara samun kuɗi, musamman an ɗora ka a wani matsayi ko ko an amince maka saman wata dukiya ko wani abu, to shaidan sai ya raya maka a ranka cewa kai kake nan kana wahala, amma mai dukiyar fa morewa ke, kai ma mai zai hana ka ɗan ɗiba, kai ma dan da nan ka samu kai. Alhali wannan gaugawa kuma aikin shaidan ne, kowa ya riga ya sani. Duk abin da yake Allah tabaraka wa ta'ala zai baka shi, sai ka yi haƙuri. In ka yi haƙuri ne za ka iske kyautar ta Allah tabaraka wa ta'ala, amma in ka ce da gaugawa kake so, to fa za ka samu kanka cikin kauce ma hanya, za a samu matsala. Wannan ko ba mahuta ba ce. To wannan ɗabi'a ita ce a yau da yawa daga cikin al'ummar musulmi suka ɗauke ta kuma suka rungume ta, kuma ake ganin ta a matsayin mahuta, tunda in kana so ka yi kuɗi da gaugawa kawai ita ce hanya mafi kyau. Alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mu cewa a matsayinmu na musulmi, in muka yi aiki, in za mu yi aiki, to tilas ya zamanto mun ƙware saman kanshi tukwa. Kar mu amshi aikin da ba mu ƙware a saman kanshi ba. Kuma in muna yin aikin, mu yi shi fi sabilillahi. Daman ɗabi'a ce ta musulmi biye da aka san shi a ɓoye ko a hili, to shi gani yake min Allah yana kallon shi duk abin da yake yi. Ashe kuma duk abin da zai yi kawai dan Allah ne zai yi shi. To wannan shi ne ɓangare na biyu na waye wannan wadda muka nisance ta addinin musulunci. Mu san da musulmi cikakken ƴanci gare shi, mu san da musulmi mai yahiya ne ko an zalunce shi, mu san da musulmi baya ƙoƙarin fifita kanshi a saman kan wani mutum wanda wai bai kai shi ba kuɗi ko wani abu, baya da wannan. Mu san da musulmi ƙoƙari yake ya jawo ɗan uwanshi a jiki har ma ya yi shawara da shi. Mu san da musulmi ilimi shi ne mafitar rayuwa a gare shi, ilimi gaba ya ba shi, domin mi cikin ƙur'ani ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa mi qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Ya kai Annabi, tambaye su shin wai ana iya adaidaita jahili da mai ilimi ku a rayuwa? Tabbas ba ɗaya bane. Ashe ku anan waga tambaya da Allah tabaraka wa ta'ala yi, wani yabo ne na musamman gawa ga masu ilimi, kuma wata wani ɗaukaka lamari ne na mi ɗaukaka lamarin ilimi a cikin al'umma. Haka a wani wuri ma Allah yake cewa innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, waɗanda suka san haƙiƙanin tsoron Allah kuma suka san wane ne Allah, su ne masu ilimi. Masu ilimi su ke ganin ayoyin Ubangiji a cikin karance-karancensu da suke yi na ilimi, a nan suke ga aya. Abu na gaba, na uku, banda halayya na gari da kuma wayewa ta addinin Musulunci, sai kuma a nan na uku alkiyamun ruhiyya, ɓangaren abin da ya shahi ruhi da kuma imani, ɓangaren abin da ya shahi ruhin ɗan adam da kuma ranshi. Me yake rakwai a nan? Malam ya ce akwai abubuwa da suka danganci imani. A yau muna cikin wani lokaci wanda shi ma wanga ɓangaren akwai matsaloli da dama a cikin shi. Al'ummarmu ta yi nisa dangance da wannan lamari na imani. An kai wurin mi? An kai wurin da akwai wasu wurare ma na musamman in ka tahi za ka iske. Shi mai ƙoƙarin maido mutane saman kan imani, ko ko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi da imani, in ka gan shi za ka gane cewa bawan Allah na ƙwarai ne. Ka iske wani wuri ma izgili ake da shi, cewa wai waɗanga wai su imani gare su, di ba ka ga yanda yake yi, kai di ba ga wanga wai su masu imani. To shi kenan, an yi shi mai imani ne. To kai fa, akwai wuraren da an kai wurin da imanin kanshi yanzu ya zama abin izgili. Alhali wannan sifa ita ce wadda take wajibi akan dukkanin musulmi. Tilas musulmi ya zamanto yana da imani, domin baka da imani da Allah tabaraka wa ta'ala, da ranar lahira, da annabawan shi, da littattafan da ya aiko, to me za ka ce gobe gaban Allah tabaraka wa ta'ala? Ashe rayuwa ce ake tami ci gaban mai gina rijiya, kana ƙara nisa kuma kana murna, alhali kuma hadari yana ƙara ƙaruwa har gobe. To wannan shi ne matsalar da muke ciki. Kenan nan ɓangaren imani akwai matsala. Ina so in yi wani nuni ƙarami a kan waga nukta. Kamar yadda kullum nake faɗi, malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda suka yi magana saman kan tarbiyya ta addinin Musulunci. A nan wurin addinin Musulunci shi ne addini ɗaya-ɗaya wanda ya zo da ɓangarori daban-daban har guda huɗu wanda suke da alaƙa da tarbiyyar ɗan adam. Bature tarbiyyar shi da yake badawa alakwal ne, ko a ina ne, ko a gida, ko kuma saman kan tele da sauransu. Tarbiyya ɓangare uku gare ta. Na farko abinda ya shahi tarbiyya ta ƙwaƙwalwa, wanda mun san cewa ƙwaƙwalwa abincinta ilimi ne. Duk in ana so a yi tarbiyya ta ƙwaƙwalwa, to a ba mutumin ilimi ya sha ya ƙoshi. To a nan wurin ƙwaƙwalwa an gama da ita. Akwai tarbiyya ta mi? Ta yanayin ɗan adam da kuma halayyar shi, halayyar ɗan adam. Wannan education comportamental, wancan education mi abinda ta shahita me ake ce mishi kama connaissance, nan kuma comportament ne. Shi kuma me yake bukata? A koya ma mutum duk wani abin da yake bukata a rayuwar shi, da zai umfane shi cikin rayuwar shi, da kuma alaƙa shi da sauran mutane, alaƙa da sauran mutane, ko kuma aikin da zai yi ma a gaba, a ɗora shi saman kan hanya domin ya koyi wannan aiki ya tahi. Abu na gaba, ɓangare na uku shi ne mi? Ɓangare na jiki, education physique misali. To wannan shi ma Bature yana da wannan ɓangare, kamar yadda addinin Musulunci shi ma yana da wannan ɓangarori guda uku dukansu. Muna da tarbiyya ta ilimi, muna da tarbiyya ta koyon aiki, domin hakan ya zo cikin ayoyi da kuma hadisan annabi da kuma tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna da tarbiyya ta ɓangaren jiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba mutum bane wanda yake da ragwanci da shi da sahabbanci dukansu gaba ɗaya. Alƙur'ani mai girma shi ne ya karantar da mu mi mu zamanto kullun cikin formation a shirye musamman wancan lokaci da ake kawo ma musulmi hari bisan hawa bisan sauka ba a zo a yake su akan shi Allah ya sauko aya yace to musulmi tilas ku zamanto kullun jikinku a kame kuma a shirye kuke wannan yana nuhimi tilas sai ka ba jikinka tarbiya kuma sai ka kware dangance da mi dangance da usulubi na kare kai wannan ba laifi bane a cikin addinin musulunci wanda suka jahilci addini su suke gani kamar wani bako abu ne a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin tarihin shi har da matar shi Aisha sun kasance suna guje-guje suna tsayayya da shi da ita saboda mi dan su motsa jiki wannan kuma abu ne wanda yake cikin sahabbai su kan sun kasance suna yin haka nan domin su shirya ma yaƙe-yaƙe da kuma hari da ake iyaka musu wannan bai samuwa sai an dinga motsa jiki kullun ana ba jiki tarbiyyar shi wannan bangaren uku akwai su wajen bature akwai su wajen addinin mu na musulunci sai dai addinin musulunci ya dora na hudu akan shi yayi zarra akan wancan bangaren menene ya dora shine bangaren da ya shahi tarbiyya ta ruhi bature ba ruwan shi da ruhi bai koyar da kai bai a cikin tarbiyyar bature babu magana wane ne ya halice ka babu magana ga yadda zaka yi ibada babu magana ga yadda ranar lahira take babu magana cewa aljanna ko wuta ko wani abu ba ruwan shi da wannan in kaga dama kai aiki da wannan in baka so kai watsi da shi in kana so bauta ma shedan ma duk guda ne alhali wannan kuskure ne gibi ne babban na tarbiya kai da kake ba da tarbiya to ya kamata a ce bangaren ruhi ma tarbiyar ka tayi tanadin wani abu da zaka ba shi wanda kake ba tarbiya dan haka imani na daga cikin abubuwan da suke tarbiya ce ta ruhi da kuma tsoron Allah tilas mu kasance al'umman mu mun dawo saman kan wannan tafarki na tsoron Allah duk abin da zamu yi mu san da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon mu da kuma bautar Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin shi na shi kadai ba tare da an mai wata kishiya ba waɗannan su ne bangarori guda uku wannan muke so mu yi tunatarwa gare su kuma su ne ɗabi'un wanda addinin musulunci ya karantar da mu da kuma halayya gaba ɗaya bayan shi a ina ne hadarin a ina ne kamar koma baya yake wanda al'umman mu ta faɗa a yau ina ne koma baya yake cikin wanda al'umman mu ta faɗa shine malai yace nan ma za mu zano su ga su nan kamar haka abubuwa ne waɗanda suke guda biyar na biyu kamar yadda na ce ɗazu yaƙin ƙwaƙwalluwa da aka mana an yaƙi ƙwaƙwalluwanmu ta hanyar mi ta hanyar tilasa mana ɗaukan wasu ɗabi'u wanda suke na turawa ne ba ɗabi'unmu ba ne wannan ɗabi'u da muka ɗauka muka runguma na turawa su kuwa sun sha karo da mi sun sha karo da tushen addininmu na musulunci hakan kuma ya faru da mi ta hanyoyi da dama fara mun tun daga mulkin mallaka da aka zo aka yi ma mutanenmu wanda a cikin shi an tilasa mana abubuwa da yawa kuma an yi mana makida makirci kala-kala wanda har yau makircin na yana biye da mu bayan shi aka zo aka huddo abubuwa da suke da alaka da mi kafofin yaɗa labarai da kuma waɗannan wuri da ake shiga ana ta surutu ana hira tsakanin al'umma kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sada zumunta da ake cewa waɗannan abubuwa sun yi tasiri a saman kan yaƙin ƙwaƙwalluwanmu da aka yi ƙwarai da gaske abu na biyu ina ne aka yaƙi al'umman muhallau ina muka samu koma baya wajen wuce iyaka saman kanmu musamman bisa kan addini a yau mun wayi gari da yawa daga cikin al'ummanmu musamman matasanmu an yi galaba a kansu yadda baka tunani cewa addinin nasu na musulunci ga yadda yake alhali kuma yadda aka koya musu wuce addini ne na wuce iyaka alhali shi ko addinin musulunci ba haka yake ba addini ne na matsakaiciyar aqida addini ne mai son zaman lafiya tare da kowa ba tashi hankali ba da kashe-kashe da yaƙi tsakanin al'umma wannan ba addinin musulunci ba ne to yau mun wayi gari da yawa daga cikin matasanmu abun takaici su suke sun koyi wannan wuce iyaka wanda yake danganta yake da danganta da addinin mu. Bayan shi akwai abu na uku, shine rabuwar kai da muka samu. An samu rabuwar kai hatta a cikin addinin namu shi da kanshi, hatta a cikin siyasan da muke ta hayar da rayuwar mu tsakanin mu musulmi. In ka dauka aka samu ƙungiyoyi da dama ga sunan kala-kala, alhali abu ɗaya ne muke yi. Menene abin da muke yi? Shine addinin musulunci. Amma an samu wannan ƴan ƙungiya kaza, wannan ƴan ɓangare kaza, wannan ƴan ɓangare kaza, wannan shi ma koma baya ne babba dangance da mi, dangance da haɗin kanmu mu a matsayinmu na al'ummar musulmi. Ai Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala cikin shi ya gaya mana, ya mana umarni cewa mu haɗa kanmu kuma kada mu samu rarrabuwar kai. Ashe an samu wannan ɓangare, an samu wannan matsala ƙwarai da gaske. Abu na huɗu shine mi, wannan abin da ake ce ma duniya a tahin hannunka, abin da ake kira mondialization ko kuma da larabci a ce almaniya, haɗe duniya ta zamanto iri wuri guda kawai, kawai ɗaya ne ko ko iri ɗaya ce. Wannan ɓangaren shi ma an same mu ƙwarai da gaske. Saboda mi? Ya zamanto al'adu da ɗabi'u na mai ƙarfi su ne ake bi. Wanda ya hika ƙarfi kawai shi zai ɗora al'adun shi da kuma ɗabi'un shi su za ka bi. Kuma muka yarda da haka, da yawa muke tahi a kan haka, da tunanin cewa wai haka ɗin shi ne daidai, domin duniya ko ina haka ake yi, mu ma bari mu yi hakan. Yo, in duniya duka tana yin abu wanda yake na kuskure, kuma mu sai mu yarda da shi mu ɗauke shi a matsayinmu na al'ummar musulmi, wannan kuskure ne. Haka kuma an gwada mana cewa addinin namu kanshi baya da wani, kamar abu ne addini ne na ƙauyenci, waɗansu haka suke bin addinin ma kanshi na musulunci. Ci gaba shine mi? Wayewa ta Bature. Nan ne in ka samu wayewa Bature to ka ci gaba. Wallahi waɗanga duka tunani ne wanda in muka diba babu wani alkhairi a cikin shi, kuma hakan shi ya jayo muke ƙara nisanta kullum da addinin namu da kuma ɗabi'unmu na ƙwarai wanda addini ya karantar da mu. Bayan shi ya zamanto cikin rayuwarmu ta al'umma aka yi ta samu, ko kuma in ce ana ta samun matsaloli har gobe. Saboda mi? Mun nisanci karantarwa addini. Wajen abin da ya shahi tattalin arziki muka samu giɓi babba, domin mi? Mun nisanci karantarwa wadda take ita ce daidai da mu da rayuwarmu. Muka ɗauki karantarwa da ta mu nisa ƙwarai da gaske, kuma ba mu iya mu yi aiki da ita, domin wanda suke aiki da ita ba mu da wata alaƙa da su, ko guda su ne Turawa. Alhali inda za mu dawo sama addinin mu, to da mun ci gaba akan haka. Abu na biyar na ƙarshe shine kwama da al'umman mu take yi, rauni da ta samu ɓangaren mi, abin da ya shahi rayuwar al'umma da kuma abin da ya shahi rayuwar iyalai. In na faɗa haka, kamar ina nihin canje-canje da aka samu a dangance da al'adu da kuma ɗabi'u na ƙwarai da aka samu da su a da a cikin al'umma da kuma iyalai wanda yau muke da su. Kamar Huwaromi, an samu ɗabi'u waɗanda suke da ba mu san su ba, yau ga su muna fama da su. Irmi, abubuwa da suka shahi rashin kunya kala-kala. Yaro baya jin nauyin ya sa babban shi gaba ya mishi rashin kunya. Da baya jin kunya ya gaya ma ubanshi magana ko a yayi wani abu wanda yake ba daidai ba ne. A zamanin da ba za ka samu kusan irin haka ba ma, a yanzu ko da sauƙi za ka samu wannan. Ashe waɗannan canje-canje da aka samu su suka kai ga mi? Su suka kai ga irin abubuwa da suke muke fama da su, suke ba mu wahala a yau. Irin su harka na rashin girmama babba, irin harka na rashin ba iyaye haƙƙinsu, irin harkan zinace-zinace da sauransu, ga sunan cikin al'umma duka ana ta fama da su. To kenan, wannan abu biyar da na zana su ne raunin da al'umma take fama da su, wanda kuma waɗancan ɗabi'u da suka gabata su ne za mu kawo mu yi aiki da su domin magance waɗanga ɗabi'u wanda na yi waɗanga rauni da na zano su a yanzu. Na ce na farko ya ka ƙwaƙwalwarmu, an yaƙi ƙwaƙwalwarmu, an sanya mana ɗabi'u wanda ba namu ba ne. Na biyu, matasanmu da dama sun haɗa cikin hallaka ta mi, hallaka ta wuce iyaka a cikin addini. Sun ɗauki makamai, su ne kashe-kashe, su ne abubuwan da ba daidai ba ne. Na uku, shi ne mi, karkasuwa da kuma rabuwar kai da muka samu, ƙungiyoyin kaza, alhali inda za mu haɗu mu zamanto tsintsiya maɗaurinki ɗaya, to babu abin da ba mu iya tunkara shi, kuma sai mun yi ma junanmu amfani sosai. Abu na gaba, na huɗu shi ne na ce, wannan duniyar da ake cewa duniya a tahin hannunka, ko kuma mondialization ko kuma almaniya, wai ana so a haɗa duniya ta zamanto al'umma ɗaya ce, al'ada ɗaya ce, gari guda ne, shi ne sabon tsarin Turawa. To wannan ɓangare ma an same mu, domin da yawa daga al'ummarmu mun ce sun yi imani da haka, kuma suna ga cewa wayewar Bature ita ce wadda za ta kai ga ci gaba kawai, ba irin wayewa ta addini ba. Abu na biyar shi ne muka ce akwai kuma ci baya da aka samu ɓangaren zamantakewa da kuma iyalai, wanda shi ne muka zano a yanzu. To waɗanne ne, sai mu koma ɓangaren ayoyi na Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kiran sallah insha Allah. To alhamdulillah, abinda ya shahi ɓangaren Ƙur'ani menene Allah tabaraka wa ta'ala yake karantar da mu a cikin Ƙur'ani idan muna son gyaran al'umma, idan muna so wannan naƙasi da muka samu cikin rayuwar al'ummarmu mu kawo gyara a cikinta, to menene Alƙur'ani ya ce mu yi? Ga ayoyi kamar haka. Aya ta farko, ko kuma in ce ɓangaren abinda ya shahi adalci, adalci cikin al'umma da kuma adalci da duk wani mutum wanda alaƙa ta haɗa ka da shi. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. Allah tabaraka wa ta'ala yace suratul nisa'i aya ta 58, inna Allah ya'murukum, Allah yana umartanku ku muslimi, umarni ne na Allah, an tu'addu al-amanata, ku cika amana ga waɗanda suka muku amana, ku cika musu amana, ila ahliha, ku kai amana ga wanda ya muku amana ku cika ta, kamar yadda aka yade nema. Wa idha hakamtum, idan kuma kuna hukunci tsakanin mutane, Allah tabaraka wa ta'ala yace an tahkumu bil adl, to wallahi ku yi hukunci saman kan adalci a ko ina. Wannan shine umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala yi. To sai mu diba kanmu mu gani a yau rayuwar da muke dangance da wannan aya mu ina muke, ina magana cewa umarnin da Allah ya mumu mu kai amana ga masu ita, ina muke game da wannan? Ina magana in za mu yi hukunci ko za mu yi wani abu tsakaninmu da wanda muke tare da su, za mu musu hukunci mu yi adalci fi sabilillahi, ina muke dangance da haka? Nan ma sai mu ba kanmu amsa. Allah ya kyauta. Aya ta gaba, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya allazina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist, ya ku wanda kuka imani da Allah da kuma ranar lahira, ku kasance kullum in zaku ba da shaida saman kan wani abu, wallahi ku yi ta da gaskiya da kuma adalci, ku yi saman kan adalci da gaskiya, ba saman kan son rai ba da kuma neman abun duniya. Wannan suratul ma'ida ce aya ta 8. Ina magana abu na biyu, afwan, banda adalci, taimakon juna da kuma neman kawo gyara cikin al'umma, taimakon juna da kawo gyara cikin al'umma. Akan haka Allah tabaraka wa ta'ala suratul ma'ida aya ta 2, wurin nan Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, ku taimaki juna a saman kan abu na alkhairi, abu wanda yake na biyayya ga Ubangiji, kada ku yi taimakon juna saman kan abubuwan sharri, abubuwa waɗanda suke ba na alkhairi ba ne, kada ka zama mai taimaka ma wani saman kan wannan abu. Ashe duk wani abu da ka san kana taimako a kan shi ba kayan alkhairi ba ne, to ka janye kawai, to ina muke dangance da haka a yau ɗaya ɗaya ne suke mutanen da za a dumbuza musu kuɗi ba za su yi wani aiki na sharri ba su taimaka saman sharri suna da yawa mutanen ɗaya ɗaya ne kawai wanda in an ba su kuɗi ba za su yi ba kenan wannan ɗabi'a sai mun gyara ta domin Allah da kanshi ne ya kira mu akan haka bayan shi kada ku yi taimako saman abin da yake na zunubi da kuma abin da yake na mummuna a cikin al'umma kada ku taimaka ma wani akan haka abu na gaba mutunta da kuma darajanta sauran mutane da kuma yin mu'amala cikin mutane da hikima akan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin suratul Nahl aya ta 25 yace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka tashi kai da'awa zuwa ga hanyar ubangijinka ka kiraye mutane wanda suke ba su san addinin ba su shigo amma ta hanyar hikima wannan kuwa ga kowani malami ga kowani mutum wanda yake da jagabanci to aiki da hikima wajibi ne a saman kanshi dangance da waga aya wal mau'izatul hasana ka gaya ma mutane magana wadda take mai daɗi har kullum kada ka zama mai tsauri a cikin maganarka da kuma faɗin abubuwan da suke ba daidai ba wajadilhum billati hiya ahsan imma wani abu imma wani abu da zaka tunkare su da shi to ka tunkare su da dibara da kuma hanya wadda take tafi tasu in su sun zo da tashi hankali kai ka je musu da ruwan sanyi shikenan akan haka ne kuma bayan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana abin da ya shahi nauyi in Allah ya azama ka shi in Allah ya azama maka nauyi shine Allah ya ce inna Allah la wa taghayyir neman canji a cikin rayuwa yaya ya kamata mu tunkari neman canjin rayuwarmu yawa akan shi ne Allah ya ce cikin suratul ra'd aya ta 11 inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wata al'umma a doran ƙasa sai ta tashi ta jajirce ta nemi canji ita da kanta tukun Allah yake canza ta ashe ka koma gehe ka zamna kai ragwanci Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kawo maka canji akan haka nan ba bangaren da ya shahi yin gaskiya da kuma riko da amana Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin suratul tauba aya ta 119 ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da mutane waɗanda suke kullum masu gaskiya kullum ku zauna wajen mutane wanda suke masu gaskiya Allah ya ce halau cikin suratul anfal aya ta 27 ya ayyuhallazina amanu la taqunu Allaha war rasula wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun ashe ya ku wanda kuka yi imani kada kuma ku munafici Allah ta'ala da shi da ma'aikin shi kada kuma ku ci amana alhali kuna cikin kuna masu sani akan haka kada ku ci amana wannan ayoyi kenan amma bangaren hadisai fa in muka dauki riko da halayya masu kyawu a rayuwa da kuma riko da hanya ta gari cikin rayuwarka an karbo hadisi daga Abi Hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bu'istu li utammima husnal akhlaq Allah ya aiko ni ne zuwa ga mutanen duniya ba dan komai ba dan in cika musu su gani kyakkyawan hali ya ake hali na kwarai a cikin rayuwa bangaren rahama tausayawa a cikin al'umma anan wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa man nafsa an mu'mina qurbatan min qurabid dunya nafsa Allahu anhu qurbatan min qurab yawmil qiyam wanda duk ya sauƙaƙa ma wani mutum dan adam wahala daga cikin wahalhalin da yake a duniya ka sauƙaƙa mai ɗaya daga ciki to Allah zai sauƙaƙa maka wahala ranar tashin kiyama cikin wahalhalin da zaka shiga na tashin kiyama kai ma sai Allah ya sauƙaƙa maka wallahu fi aunil abd ma kana al abd fi auni akhihi musanda cewa Allah yana cikin yana taimakon bawa matsayin bawa yana taimakon dan uwan shi wannan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan suna da yawa ana karshe shine zamu dauki abin da ya shahi ilimi da muka yi magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi da kowace musulma. Ashe a nan ma hadisi yana gwada mana me wani kuskure da muke wani nakasi da muke fama da shi a yau cikin al'ummar mu shine karancin ilimi. Alhali ilimi a addinin mu na musulunci kuma wajibi ne. Al-wasitatu wal-i'tidal, neman daidaito a cikin rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul umuri awsatuha, duk wani abu da zaka yi a duniya kar ka wuce iyaka kuma kada ka wado ƙasa, ka tsaya a tsakiya, kada ka zamanto kullun kai cikin masu wuce iyaka kake, kuma kada ka zamanto kullun cikin masu sassauci kwarai kake. To duk wani abu da zaka yi ka tsaya a tsakiya. Dama Allah shi ya kira wannan al'umma a matsayin al'umma ta tsakiya. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan, haka Allah ya ce mu ne muka sanya al'umma Annabi Muhammadu al'umma matsakaiciya, ita bata da tsanani kwarai, ita kuma bata da wasa da al'amura irin na karshe ko kahurci ko wani abu. Muka sanya ta al'umma ce matsakaiciya. Ashe Annabi sai ba mu darasi gaba daya cewa mu tsaya a tsakiya kullum. Abu na gaba shine husnul ta'amul, kyakkyawan mu'amala da kai da mutane, da kuma girmama manya waɗanda suke su ne manya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, babu ɗaya daga cikin mu ɗaya daga cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya girmama babban shi, babu shi. Babu kuma ɗaya daga cikin su wanda karami ne shi kuma baya tausaya ma na gaba da shi. Kenan wannan ya ishe mu hujja a cikin addinin mu na musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Kenan a nan wurin muka zo karshen ita wannan muhadara. Babban abin da shi ne nuni ya zuwa ina ne waɗannan wahalhalu da muke fama da su cikin al'umma, ina suka taso. To waɗanga abubuwa na addini wanda addinin mu ya karantar mu da su muka yi nisa da su, duka daga nan ne matsalar ta faro. In ko muna son gyara to sai mu koma gare su, kuma mu sake runguma addinin har yanzu da yana nan insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada ladan sauraro da aka yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar cikin mizanil hasanat. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Allah ya raba mu da duniya lahiya. Allah idan lokacin mu yayi Allah ka cika mana da imani. Muna roƙon Allah ta'ala iyaye da kakanninmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa su huta. Allah ya sa aljanna ce makomansu. Allah ka hada mu da su a gidan aljanna. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu cikin tsarewarka. Allah ka kare mu daga dukkan sharri, daga dukkanin abun kiyaya Allah, da mu da ƴan uwanmu da iyallanmu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa. Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanga wahalhalu da muke fama na rayuwa Allah ka kawo sauki. Allah ka kawo mana arziki a cikin ƙasar mu da garin mu gaba daya ya Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waga ƙasa ta mu Nijar Allah ka zamana da ita lahiya. Allah ya sa dukkanin gariruwan mu su zamana lahiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba su da lahiya a cikin mu Allah ka ba su lahiya. Allah ya bada lafiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke cikin halin balaguro Allah ya kai su ya dawo da su lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke fama da halin kakanikayi Allah ka musu magani. Allah kai ne mai maganin wannan. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke neman ilimi Allah ka ba su, waɗanda suke neman ɗaukaka ko matsayi Allah ka ba su, masu neman aure Allah ka ba su, masu neman jari Allah ka ba su. Allah ka san dukkanin matsalolinmu, Allah ka yi mana maganin su. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا كربا الا نفست ولا حاجة من هوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سلام الا قضيتها ويسرتها لنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.